This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da noma da kuma niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumel da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau, Juma'a 18 ga watan Disamba shekara ta 2015. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Grace, wata kotun ɗaukaka ƙara a ƙasar Netherlands ta yanke hukuncin cewa ƙungiyoyin manoma na Najeriya za su iya ƙaran kamfanin mai na Shell mutanen ƙasar Rwanda za su je mazaɓinsu domin kada ƙuri'ar raba gardama wadda za ta canja kundin tsarin mulkin ƙasar. Shugabannin ƙasashe masu ƙarfi a duniya sun haɗa a karo na uku a yau Juma'a a birnin New York.
Kanin labaran kenan. Shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka suna nazarin kafa dokar hana amfani da niqabi a yunkurin yaƙi da ta'addanci. To ko menene shugabannin addini ke cewa dangane da wannan yunkuri?
Indai har haka din zai kawo zaman lafiya da kuma tsarewa na zuwa wani lokaci har a gano wannan kuma a yi maganinsa, to wannan babu laifi.
A jamhuriyar Nijar kuma an gudanar da bukukuwan cika shekaru 57 da mulkin jamhuriya, inda ƙwararru ke bayyana nasarori da aka samu a fannoni daban-daban.
A huskar siyasa mun samu mun shiga cikin abin da ake cema regime multipartisan, inda aka ba kowa dama ya kirkiro kungiyar siyasa shi.
Za ku kuma ji ra'ayoyin waɗansu a jamhuriyar Nijar dangane da yunkurin juyin mulkin da gwamnati ta ce an yi. Kamar yadda muka saba, Usman Kabara zai shigo da shirin musulunci tushen rayuwa, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wata kotun ɗaukaka ƙara a ƙasar Netherlands ta yanke hukuncin cewa ƙungiyoyin manoma na Najeriya za su iya ƙaran kamfanin mai na Shell dalilin gurɓata muhalli da kamfanin ke yi ta barin tsiyayar mai daga bututun man kamfanin. Kotun ta yanke hukuncin ne a yau Juma'a a birnin Hague. Wannan shi ne karan farko da aka taɓa yanke irin wannan hukunci, kuma hakan na nufin su ma sauran ƙasashe inda kamfanin yake da rassa za su iya ƙaran kamfanin saboda irin wannan rashin kulawar. Wasu manoman Najeriya huɗu da suka samu goyon bayan wata ƙungiyar kare muhalli ta Netherlands su ne suka shigar da ƙarar, inda suka ce ya kamata kamfanin Shell ya share man da ya kwararar a wasu garuruwa huɗu a yankin Niger Delta. Suna kuma son kamfanin Shell ya biya diya ga mutanen ƙauyukan da wannan abin ya shafa, su kuma ɗauki matakan hana sake faruwar irin wannan tsiyayar mai nan gaba. Masu ƙarar dai sun shigar da ƙararrakinsu ne a shekara ta 2008, amma wata ƙaramar kotu da ke Netherlands ta watsar da ƙararrakin a shekara ta 2013. Tana mai cewa masu ƙaran ba za su ɗaura alhakin tsiyayar man ga kamfanin ba.
Mutanen ƙasar Rwanda za su je mazaɓinsu domin kada ƙuri'ar raba gardama wadda za ta canza kundin tsarin mulkin ƙasar na barin shugaban ƙasar Paul Kagame ya ƙara tsayawa takara har sau uku nan gaba. Ƙuri'ar raba gardaman za ta nemi amincewar jama'a ne don a rage yawan wa'adodin shugabannin ƙasa daga shekaru 7-5. Amma wannan ƙuduri ba zai shafi shugaba Kagame ba, wanda za a bar shi ya sake tsayawa takara karo na uku da zai ba shi ƙarin shekaru 7. Bayan haka kuma zai iya ƙara tsayawa sau 2 a wa'adin shekaru 5-5. Ƙudurin tsarin mulki na yanzu dai ya yi tanadin cewa Kagame ya sauka daga kan mulki a ƙarshen shekara ta 2017. Idan har 'yan ƙasar suka amince da canjin da ake so a yi kamar yadda ake kyautata tsammani za su yi, to shugaba Kagame zai ci gaba da mulki har zuwa shekara ta 2034.
Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin ƙasashe masu ƙarfi a duniya sun haɗa a karo na uku a yau Juma'a a birnin New York don tattaunawa kan wasu shawarwari da aka gabatar yadda za a canja ragaman mulki a Siriya. Makonni kafin gabatar da shirin tattaunawar sulhu tsakanin gwamnatin Siriya da 'yan adawa wanda Majalisar Ɗinkin Duniya za ta jagoranta. Ma'aikatar harkokin waje ta Amurka ta ce ƙasashen da aka gayyata wannan taro kusan duk su ne waɗanda aka yi taron a baya da su a Vienna, ciki har da Rasha da Iran waɗanda ke goyon bayan shugaban Siriya Bashar al-Assad. A cewar John Kirby mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce burin taron shine a ci gaba da gyara abin da ake gani shine zai kawo canjin ragaman mulki kuma a ci gaba da aiki kan yarjejeniyar tsagaita wuta. Ƙungiyar ƙasashe na fatan fitar da wani ƙuduri da ake tsammanin hukumar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya za ta goyi baya. Wannan ƙuduri dai zai kunshi wani shiri kan yadda za a canja ragaman mulkin ya kuma gabatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya.
Ba zato ba tsammani haka kawai kwatsam sakataren Amurka Ash, wato tsaron Amurka Ash Carter, ya yada zango a Afghanistan. Ziyarar tasa ta yau Juma'a ta zo ne a daidai lokacin da ƙasar ta Afghanistan take fuskantar ƙaruwar tashe-tashen hankula musamman ma a gabashin ƙasar, inda ƙungiyar ISIL ke cin karenta babu baka. Wani sabon nazari da ma'aikatar tsaron Pentagon ta yi na nuni da cewa akwai ƙaruwar kai hare-haren ta wa da kashi 27 cikin 100 a birnin Kabul, inda aka kwatanta da na shekara da ta gabata. A mayar da martanin ƙaruwar tashe-tashen hankula, shugaban Amurka Barack Obama ya yanke shawarar barin sojojin Amurka har 9,800 a Afghanistan zuwa shekara ta 2016. An shirya Mr. Carter zai gana da kwamandoji da sojojin Amurka a lokacin da yake ziyarar a Afghanistan.
A yau Juma'a, hukumomin China sun bayar da gargaɗi na biyu mafi hatsari na yiwuwar mummunan hazo mai gurɓata muhalli a babban birnin Beijing. Harsashen da yana ganin yiwuwar hadarin hazo ne ya rufe sararin samaniya a arewacin China daga ranar Asabar har zuwa Talata. Sun kuma ce gurɓatan muhalli kan iya haura iyakar da ya kamata har sau 20. Kan wannan gargaɗi na biyu mafi hatsari, an rufe makarantu da wasu kamfanoni, kuma za a ɗauke rabin motocin hawa daga kan hanyoyi. Haka kuma duk ayyukan gine-gine da ake yi a waje za a tsayar da su. Beijing dai ta fitar da gargaɗin farko a farkon watan nan a wani ƙoƙari da take kan sukar da ake mata na rashin kulawa da shawo kan gurɓatar yanayi. Gwamnatin China ta yi alƙawarin rage gurɓatacciyar iska mai ƙara ɗumamar yanayi, kuma ta bayar da goyon baya a taron shawo kan ɗumamar yanayi da aka yi a Paris.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu buɗe taskar hotonnin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda aka gudanar da taron ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS, ko kuma CEDEAO, inda ake shawarwarin haramta amfani da niƙabi bisa dalilan tsaro. Wakilin Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani.
Su dai shugabannin ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS na tunanin sanya dokar haramta niƙabi a ƙasashen nasu ne, kamar yadda shugaban hukumar ECOWAS din Cadre de Zara Odrego yayi ƙarin bayani.
Sometimes some terrorist acts can be under the cover of a certain dress code that cannot.
Wasu lokuta 'yan ta'adda na yin shiga irin ta yadda ba za a gane fuskar su ba, hatta ma jami'an tsaro ba su iya tantance masu irin wannan sutura, su je su kuma tafka aika. Wannan dalili ne ya sanya shugabannin ƙasashen yammacin Afirka tunanin ɗaukar wannan mataki, cewar a haramta sanya dukkanin nau'in suturin da ba iya fayyace waɗanda suka sa su. Shugaban hukumar ECOWAS Cadre de Zara Odrego ya ci gaba da cewar sashen na ECOWAS za su duba wannan batu, su kuma duba al'adu da irin yanayinsu wajen aiwatar da wannan ƙuduri don haramta sa irin waɗannan tufafi. Sa Cadre de Zara Odrego, shugaban hukumar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS. A gefe ɗaya kuma, tuni malaman addini sun fara tsokaci kan wannan ƙuduri na ECOWAS. Ustaz Ibrahim Muhammad Duguri shine shugaban majalisar malamai na ƙungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatu Sunna a babban birnin tarayyar Najeriya.
Dokar nan da suke nema su sa, ina jawo hankalin shugabannin wannan yanki namu da cewa kada garin gyaran gida a rasa ido. Idan matsala ta taso, akan dubi wato amfanin sa da kuma rashin amfanin sa. Kaga dai waɗanda ake kamawa da niƙabin nan a cikin kashi 1000 ba su wuce kashi 1 ko kashi 2 ba. Dan haka niƙabin nan kuma doka ce ta addinin Musulunci, ko da yake Musulunci bai matsa tilas sai an yi sa niƙabi ba ga mata, amma dai abinda ake nufi hijabi. To amma in dai har haka din zai kawo wato zaman lafiya da kuma tsarewa na zuwa wani lokaci har a gano wannan kuma a yi maganin sa, to wannan babu laifi. Amma sai dai muna fata wato duk inda aka aiwatar da wannan doka, su jama'ar da wato suke 'yan ƙasa za su yi amfani da damar su kiyaye dokan, kuma har a cimma gano waɗanda suke amfani da niƙabin a hanyar banza da kuma waɗanda suke amfani da niƙabin ɗin a hanyar ƙwarai.
Ustaz Ibrahim Muhammad Duguri, Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a jamhuriyar Niger kuma al'umma na bayyana ra'ayoyinsu dangane da yunkurin juyin mulkin da hukumomi suka ce an yi. Wakilin Musulmin Muni Bama na da ci gaban rahoton.
Bai kamata ba su ko su tsaya su yi tunani su gani yannan su ce wai su yi wani juyin mulki ko. Kuma sojojin nan ba su da aikin komai, su kuɗi ne suke nema ba wani abu ba. Abin da ya ashe cikin Tresor kin nan shine suke nema.
To lalle in gaskiya nan duk wanda ya yi juyin mulki mu muna nan sai ba mu yarda. Muna so kullum abun ya zama gaskiya a aiki da gaskiya da komi da komi mun san dai lallai an kasa su hada kai su san dai abin da suna nan gai kenan abin da zai mai kasa baya ba mu yarda da wannan
ina ganin abin da ya kawo nan dama ya saboda su sojoji suna ganin kowanne ya zo yi juyin mulki in ɗan siyasa sun zo ba za su bincike shi ba ido na za su samu ya zama.
Ra'ayoyin wasu 'yan kasar Nijar kenan a washegarin bayyanar labarin juyin mulkin da shugaban kasar Nijar ya bayar a yayin da yake jawabin barka da sallar jamhuriya a jiya Alhamis 17 ga watan Disamba. Ƙungiyoyin hararren kular kasar su ma ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen tofa albarkacin baki a game da wannan al'amari da ya bayyana a yayin da ya rage watanni biyu kacal a gudanar da zaben gama gari. Habila Rabi'u shine shugaban kungiyar muryar matasa.
Wannan abu ne da muke ga al'umma su tashi. Kuma nan gaba muna ga yamma wanda duke da niyya ko kuma dokan mataki na yunkurin ya maida hannu agogo baya ire-iren waɗannan halaye da muka gani sojoji na nuna mu kasan nan cewa in Allah ya yarda wallahi zamu yi tsaye da dugadugan mu domin mu tabbatar radda mutun ya huto ya shigo cikin irin wannan lalan halin a ranan kuma zamu hutar da shi a cikin wannan yanayi.
Sai dai kuma a tasa fahimta Dauda Tankama na kungiyar Adrodev mamba a kauncin FPR wannan labari na yunkurin juyin mulki ba shi da sahihancin da zai sa a amincewa gaskancin sa.
Abin ga shekaran jiya ne aka fara kame-kamen mutane ba su ma kare kame-kamen mutanensu da suke ba. Kenan ita gendarmerie ba ta yi magana ba, ita kotu ba ta yi magana ba, ba shi ya kamata ba ya zo duk ya ɗauki wannan makamin duka ya hito ya ce za a mishi tunda ko an kyanta ba a fara bale a ce an kare. Dama mu mun saba da wanga mun gaje daga fara saba mu ga kahu ba. Bara ma haka ya hito ya yi wannan misali ke ce za a mishi mulki aka ce an sa bincike har yanzu aka ci kasuwar dare har yanzu ba mu ga abin da aka yi ba. Kenan kawai zance ne da suke na wasakara na ɗauki hankalin mutane.
Tun daga lokacin da shugaban ƙasa ya zo da wannan labari a jiya da daddare kawo yanzu babu zancen da 'yan Nijar suka fi canza yawo a kansa fiye da wannan batu na yunkurin juyin mulkin da gwamnatin ta ce ta yi nasarar murƙushewa yayin da ake sa ran ƙawancen jam'iyyun adawa zai yi nasa tsokaci a kai a yammacin wannan juma'a. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yoni abin da ke damuna siyasa kasan mu ce ban tsoro da hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana gatahuwa nan gaba dan kada ana yin zabe
haka yake. To har yanzu muna jamhuriyar Niger, yau ne kuma ake bukukuwan cika shekaru 57 da kafa jamhuriya a Niger. Ga rahoton da wakilin mu Shuaibu Mani ya hada mana kan zagayowar wannan rana.
Wannan fareti ko dai fili na sojoji da kungiyoyin furar fulla ya zuwa kasashe mambobin su da yawo duka a gaban shugaban kasa Raji Isu Muhammadu albarkatun sallar da Niger ta zama jamhuriya karo na 57 da aka rada mu suna maradu kwalliya. To wai ko bayan tattalin arziki da dai sauransu na irin ci gaba aka samu a cikin harkokin demokradiya Mallam Abdulrahman Kuli ya mun nazari akan haka.
A huskar siyasa tunda daga shekara 1991 zuwa 2000 mun samu mun shiga cikin abinda ake cewa regime multipartisan inda aka ba kowa dama ya kirkiro kungiyar siyasa shi kuma bisa kan wannan fannin cigaba a Niger yau an muna yace akwai kundin zabe kundin mulki biyu mun samu karbuwa ga jama'a shine constitution ta Cinquième République wadda ta sake tabarwa an shugaban kasa ya yi mandat guda biyu ciki
wannan sallah dai ya tasa an kawanta birnin Maradi a wadansu wurare ga Malam Irasani na PNDS Tarayya.
Gani dai ne kowa ya gani ba wanda ya taba mafarkin cewa Maradi ta koma haka yadda shugabannin mu na ƙasa suka dauki matakai suka zuba zunzurutun kuɗi akai waɗannan ayyuka waɗanda tunda ƙasar nan ta zama jamhuriya ba wanda ya taba yin irin su a cikin nan.
Amma su kuma talaka mazauna unguwoyi a cikin Lugu sun bayyana cewa fuskar gari ce kadai aka gyara.
To lalle dai kwalla amani mu dai bisa babban cice mu ga ana shi mu dai kakka suwa tsohuwa ga tana an ta da mutanen
bisa babban hanya kadai da ta unguwoyi wanda dama suna da kwalle su dan kadai kwalle ta yi kenan budan cikin karanan unguwoyi inda ya kamata a yi pave dan a gyara hanya da wasu kwalbati kwalbati su ne matsaloli wanda suka shafa talaka.
Maradi an ta bada wasu ka takwara har yanzu dai da saura to mu sani wa wanga aiki idan ya kare haka za su dakata ko kuma ci gaba ne za a yi da shi kiran da ke gare mu bisa hukumomi dan Allah wanga aiki da suka dauko na Maradi kwalle ya zamanto samu sun ida mu shi saboda garinmu ya haskaka.
A dangin wasanni daban-daban Maradi ta taka rawar gani a wajen wasannin ra'a al'adu. Commissioner Malam Usman Musa shi ya tabbatar da haka.
Abu hudu wadanda an kace za a kwambala bisa gare su. To Maradi ta hito bisa ga uku. Jihar Maradi ta samu miliyan 2,400,000. Ka gani wasu jahohi sun zo basu samu komi ba.
Sai kuma magana ta dauka hankalin jama'a ita ce ta juyin mulki da bai ci nasara ba da mutane ke bayyana cewa ba su bukatar juye mulki wannan lokaci.
Ni a matsayina na dan Niger nayi mamakin dan rashin kishi a lokacin da muke fama da yan Boko Haram su ce a lokacin nan ne za su wani ta da hankali.
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger.
Kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu nan agogo mu a nan Washington na cewa karfe 10:17 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Allahu ya rahamanu ya dzilal wal ikrami Allah shi kace da
musulunci tushen rayuwa
kazar da bata da nono.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. A wannan makon zamu yi magana ne game da yadda ya kamata zama ya kasance tsakanin dariƙun addinai daban-daban da kuma gwamnatin ƙasa, wanda Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid yayi mana wa'azi kamar haka.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تهركا دي تزمن لا فيها الله سبحانه وتعالى شيها لتشي الأمة قباتا لن أدم دا الجني دا ملائكو دا دبو بي دا تنصاي دا تلري دا قوالي دا كوا دا كوا الله نيها لتشي مقباتا كما داياسو دايا ميدمو دكا ممسلمي قباتا amma Allah subhanahu wataala bai yi haka ba saboda me? Saboda Allah subhanahu wataala yana da gidaje guda biyu kuma kowanne gida sai ya samu rabansa. Muna fata Allah ya samu daga cikin masu shiga gidan aljanna. To lura da cewa Allah subhanahu wataala shi ya halicci kowa, ni addinin musulunci na fi sani. Saboda haka shi addinin musulunci yana da tanade-tanade masu yawan gaske waɗanda in musulmi sun bi su babu shakka za su zauna lafiya tsakaninsu da junansu, za su zauna lafiya tsakaninsu da waɗanda ma ba musulmi ba, za su zauna lafiya tsakaninsu da waɗanda suke jagorancin al'umma wato hukumomi kenan. Daga cikin abubuwan da musulunci ya zana wa musulmi su bi, akwai wa'azi wanda shi ne babban abin da musulunci yake bukata. Domin in ba a wa'azantar da al'umma, to babu shakka za su shiga hanya mummuna ta rayuwa da kuma hanya mummuna ta aqida. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هل زواك الشيء الله سبحانه وتعالى يتي كوني كو الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كوكا تنتنتي كزما ما في الخير الأمة wanda kuke umarni da kyakkyawan aiki kuke hani daga mummunan aiki kaga wannan umarni ne da bayani da Allah subhanahu wataala yayi na nuna cewa al'ummar musulmi su yi wa'azi to wa'azin nan in ya shiga cikin zukatan mutane to zaka ga musulmi ya san musuluncin sa hakikar sani ya san haƙƙin sa da yake kansa ya san haƙƙin sa da zai bai dan uwansa musulmi kuma ya san haƙƙinsa da zai bai wa dan uwansa wanda suke zaune a ƙasa daya domin akwai ukhuwa islamiyya akwai ukhuwa wadaniya akwai ukhuwa insaniyya wato akwai yan uwantaka ta jini akwai yan uwantaka ta addini daya akwai yan uwantaka ta zaman ƙasa daya akwai yan uwantaka ta kasancewar ku dukkan ku yan adam Allah subhanahu wataala ya daraja dan adam kowane iri ne saboda haka a wata ayar Allah subhanahu wataala yana cewa kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin Allah subhanahu wataala ce kul kace ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadhihi sabili wannan ita ce hanya ta wace ce hanyar sa hanyar nan ta musulunci ad'u ila Allah kuma ina kira zuwa ga Allah ala basiratin kira akan basira menene basira basira ita ce duk mai wa'azi ya lura da damuwar al'umma ya fadi abin da zai taimake su su warware matsalolin tsakanin su wannan matsala ta aqida ce wannan matsala ta ibada ce wannan matsala ta zamantakewa ce tsakanin su matsala ce tsakanin shugaba da mabiyi matsala ce tsakanin uba da ɗansa matsala ce tsakanin miji da matarsa matsala ce tsakanin dalibai da principal ko da headmaster a makaranta ko da vice chancellor a university wannan matsala dai matukar sun tsaya sun yi wa'azi ala basiratin to kowa zai fahimci haƙƙin sa ya tsaya a haƙƙin sa ba zai shiga haƙƙin wani ba ala basiratin ana wa manittaba'ani ni haka nake kira inji annabi sallallahu alaihi wasallama
to akramukallahu nan zamu dakatar da kai saboda lokaci sai kuma wani makon zamu dasa daga inda muka tsaya sai kuma nasihar da muke ji daga bakin malam Abdullahi Muhammad Buba na masallacin AUA a Abuja game da addu'o'i
kana neman tsarin Allah subhanahu wataala ga shedan to sai Allah subhanahu wataala ya tsare ka sannan idan ka zo fita zaka ce غفرانك اللهم الحمد لله الذي اذهب عنا اذى وعافيني في جسدي zaka ce na gode ma Allah subhanahu wataala wanda ya bani lafiya a cikin jikina ya kwaranye mini wannan cuta da yake cikin jikina
to a madadin Sheikh Hamza Adamu Abdul Hamid da shi mai mana nasiha din Abdullahi Muhammad Buba sai wakilin mu Nasir Adamu Al-Hikaya da kuma wacce ta hada mana sautin kamar yadda aka ji shi Julie Lethes Crasham Usman Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa bisalam
ka zare da ba ta da nono Allah shi ka ci da biyanta tun da mun she da ba ka da laifin ku
Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryen mu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta murna fara yada labaru da sauran shirye-shirye masu kaitarwa a talabijin. Muna farin cikin fada muku cewa mun fara nuna shirye-shiryen mu na taskar VOA a talabijin. Kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da Radio Talabijin Amfani da Radio Talabijin Sarauniya da kuma Radio Talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku.
Haka yake kafin mu ci gaba ga wannan
Let it be Christmas everywhere In the hearts of all people both near and far Christmas everywhere Feel the love of the season wherever
Sunana Pastor Hassan Dankarami daga Église Évangélique de la République de Niger Sako abin da ya shahi wannan sallah ta Noel ko Christmas wannan ya zama sallah wadda take da muhimmanci wadda ta yi muhimmanci bayan ta Pasca dan saboda muna bikin tunawa da haihuwar Yesu Almasihu wato Isa alayhi salam babban sako wanda mutane ya kamata su lura da shi cikin wannan lokaci baya wuce sako na salama tun lokacin annabawa annabi Sha'aibu wato Ishaya sura 9 aya 6 lokacin da yayi annabci na zuwan Yesu Almasihu ga abinda ya rubuta yace gama an haifa mana yaro a gare mu an ba da da mulkin sa zai kasance a kafadar sa za a ce da sunan sa Al-Ajabi mai shawara Allah mai iko duka Uba madawwami sarkin salama to bisa ga wannan kalma ta sarkin salama nake so mu dan yi nazari kadan saboda ita salama abace wadda duniya ke nema amma ta kasa ko ina zaka ga mutane suna kokari su kawo zaman lafiya kowa ma ce yake salama yake so let anger and fear and hate disappear let there be love that lasts through the year and let it be Christmas Christmas everywhere.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Wata kotun daukar kara ta kasar Netherlands ta yanke hukuncin cewa kungiyoyin manoma na Najeriya za su iya karan kamfanin mai na Shell a dalilin gurbata muhalli da kamfanin ke yi ta barin tsiyayar mai daga bututun man kamfanin. Kotun ta yanke hukuncin ne a yau Juma'a a birnin Hague. Wannan shine karan farko da aka taba yanke irin wannan hukunci, kuma hakan na nufin su ma sauran kasashe inda kamfanin yake da rassa za su iya karan kamfanin saboda irin wannan rashin kulawa. Mutanen kasar Rwanda za su je mazabin su domin kada ƙuri'ar raba gardama wadda za ta canja kundin tsarin mulkin kasar na barin shugaban kasa Paul Kagame ya ƙara tsayawa takara har sau uku nan gaba. Ƙuri'ar raba gardama za ta nemi amincewar jama'a ne don a rage yawan wa'adodin shugabancin kasa daga shekaru 7 zuwa shekaru 5. Shugabannin kasashe masu ƙarfi a duniya sun haɗu a karo na uku a yau Juma'a a birnin New York don tattaunawa kan wasu shawarwari da aka gabatar yadda za a canja ragaman mulki a Syria. Makonni kafin gabatar da shirin tattaunawar sulhun tsakanin gwamnatin Syria da 'yan adawa wanda Majalisar Ɗinkin Duniya za ta jagoranta. Ma'aikatar harkokin waje ta Amurka ta ce kasashen da aka gayyata a wannan taro kusan su ne waɗanda aka yi taron a baya da su a Vienna, ciki har da Rasha da Iran waɗanda ke goyon bayan shugaban Syria Bashar al-Assad. A yau Juma'a hukumomin China suka bayar da gargaɗi na biyu mafi hatsari na yiwuwar mummunan hazo mai gurɓatar da muhalli a babban birnin Beijing. Harsashen dai na ganin yiwuwar hadarin ya zo ya rufe sararin samaniya a arewacin China daga ranar Asabar zuwa ranar Talata.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokaci. Yanzu dai a madadin ni da Sarfilu da Majuli Gresham da duk muka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin. Alheri ke muku fata alheri Halima Jimro da kuma Jamila Fage za su shigo da shirin matasa yau da gobe. Bismillah.